أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودساكي أدواء وأن يمتنا رانا اللهدي أيومنا بيو قوت رمضان إجراد بودايا دتالي هدود أربعين دشدة واندي ذو ديدي دا بيو قوت أكو ميلادية دبوبي دا أشرين دبير. Cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki ajiya mun dora cikin suratu Yasin, wanda insha Allah ta'ala a yanzu zamu dora akan inda muka tsaya ajiya, zamu tashi kan aya ta 59. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وامتازوا اليوم أيها المجرمون أم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
نعم الله مدوكشن سركي يجي وامتاز اليوم أيها المجرمون كوالي أيوه يا قوة النم ماسو ليفي يا قوة النم كافري ألم أحد إليكم أشيبني مكوثي أبا أشيبن دو الكوري دكوبا يا بني آدم يا أخو يا ين آدم ألا تعبدوا الشيطان أكن كدك بوتا والشيطان إنه لكم عدو مبين حقيقة شي مكيني غريكو كما مبين ونكي يادن وعن اعبدوني كما نهي الكوري دكوني مكوثيتي أكن كبوتا من هذا صراط مستقيم والنشين تفركي مديدتي ولقد أضل منكم جبلا كثيرا حقيقة شيطان يا بترج جماعة ما سيوا دقتكمكو أفلم تكونوا تعقلون أشي ينزبه كسنتي كنا ما صحن كالتابا إذن با أمن تابا أجي الله مدعوك كنسركي آيو عندما كرنتا سنا مغناني أكن ين الجنة da irin ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi musu na shiga aljanna da samun dukkan abin da suke so a cikin wannan gida na aljanna. Sai kuma alqur'ani yake ba mu labarin yadda kafirai za su kasance a cikin wannan hali na yadda za a ce su ware su fita su koma gefe daga cikin mu'minai kada su ci kudi da su. Allah madaukakin sarki yana fada mana cewa a ranar tashin alkiyama za a ce musu wamtazul yauma a yau ku ware ku lallabe ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi ya ku waɗanda kuke kafirai. Fadin Allah al-yawma an faɗi wannan al-yawma din domin a daɗa tunatar da su yau ce fa ranar da suka kasance suna karyatawa suna ganin cewa wannan ranar ba za ta zo ba. To gashi ranar ta zo ga kuma abin da yake faruwa a cikinta. Da Allah ya ce ayyuhal mujrimuna ya ku waɗanda kuke masu laifi. A nan an fito da kalmar ijram. Ijram ana nufin kafirci. An kira su da al-mujrimuna saboda a yi bayani mai karatu ya gane dalilin da ya sa aka ware su daga cikin ma'ana muminai. Shi da abin da suka yi na ijrami na aiki. Duk lokacin da aka sibata mutum da aikin da yake, to akwai gwada cewa wannan aikin shi ya jawo ya gamu da wannan sakamako. Kamar a ce ma'ana ya ku kafirai ku shiga wuta, cewa kafirai din ya nuna wannan kafircin shi ne sababin da ya sa aka ce su shiga wuta. To a nan da aka ce ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi, don a bayyana dalilin da ya sa aka raba su da muminai, kasancewar su masu laifi ne laifi kuma na kafirci kamar fadin Allah madaukakin sarki wa yawma nahshuruhum jami'an a wani gurin Allah yana cewa ranar da zamu tara su gaba daya summa naqulu lil ladzina ashraku sannan mu ce waɗanda suka yi shirka makanakum ku tsaya inda kuke antum wa shuraka'ukum ko da ababan shirkan ku ku tsaya nan kada ku cakuɗi tare da mu'minai Allah ya ce fa zayyalna bainahum sai muka rabe tsakanin su a wani gurin Allah ya ce wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun ranar da alkiyama za ta tashi a wannan rana za su rarrabe mu'minai za su taso hanyar waɗannan kuma kafirai su ma za su taso hanyar domin ba hanya ɗaya bace tsakanin hanyar mu'minai da kafirai wata aya ko a wasu ayoyin Allah ya nuna mana su kafirai hanyar su shine zuwa wuta Allah ya ce ushurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim Allah ya ce ranar za ta ce ku tara waɗanda suka yi zalunci suka yi kafirci da su da matekunsu da kamanninsu waɗanda suke tare da su da abinda ma suke bauta kuma bayan Allah duk gaba ɗayan su fahduhum ila siratil jahim ku nuna musu ku kora su zuwa ga hanya ta wutar jahim to da haka anan ma ranar tashin alkiyama za a ware wannan yana nuna cewa duk wanda bai imani da Allah ba duk wanda ba musulmi ba ranar tashin alkiyama za a lallabi tsakanin musulmai da kafirai bayan an riga an tara su a waje daya sai Allah madaukakin sarki yake tunatar da su alam ahad ilaikum Allah ya ce ashe ban yi alkawari da ku ba ban yi ma'ana wasiti gare ku ba ya bani adam ya ku ƴaƴan adam alla ta'budu shaytan kada ku bauta wa shaytan anan zamu ga an kira su da bani adam ba a ce ya ku mutane ba sai aka ce ya bani adam dan atina musu matsayin shaytan ko matsayin da shaytan ya dauki baban su annabi adam dan mai hankali idan ya san wannan makiyin mahaifinsa ne to ba zai biye masa ba kuma zai zama tare da shi ba musamman kiyayya wadda ta zama ta fito saboda hasada saboda kiyayya saboda tsananin kyashi da girman kai dukkanin mun karanta lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi masa sujjada cikin wannan umarni kuma Iblis ya shiga ciki tunda yana tare da su a dukkan mala'iku suka yi sujjada Iblis ne yake yin sujjada a wani gurin ya bayyana cewa yaya za a bibita shi shi yafi annabi Adam shi an halicce shi daga wuta annabi Adam an halicce shi daga yunku da haka shi a tunaninsa a irin maganarsa a irin jawabinsa yana ganin yafi annabi Adam wanda hakikanin gaskiya kuma ba haka bane a malamai suna cewa kamar Ibn al-Qayyim cikin littafinsa yayi bayani cewa in ka dauki wuta ka dauki yunku ko kasa ba za ka hada su ba domin ita wuta lalatawa take shi kuma yunku zai zama samarwa yake sannan ita wata aba ce da take ba ta da karfi sabanin shi yadda yunku yake da karfi eh bayanin da irin wujo fuskoki da yake gwada bambancin wuta da kasa da aka halicci annabi Adam da haka fadin Iblis cewa yafi shi din nan ba gaskiya bane sannan yake yin sujjada saboda girman kai kamar yadda Allah ya faɗa to wannan kiyayya da Iblis yake wa annabi Adam ita ce ta bi zuriya annabi Adam har zuwa yau shi sa a wani gurin yake cewa la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtikanna zurriyatahu illa qalila shi in ka jinkirta min ya Allah zuwa tashin alkiyama to ni kuma zan halakar da zurriyarsa mana ƴaƴan annabi Adam wanda dukkan mutane kuma daga nan suke to sai anan aya ta fito da wannan dan ka gane cewa Iblis tintintintini magiyin ka ne domin yayi gaba da annabi Adam wanda kuma shi ne baban mutane gaba daya shi sa ana aka ce ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam Allah yana tuna mana cewa ashe bai alkawari da mu ba wannan alkawari shi ne alkawarin da Allah ya yi da halitta tun gabanin ma ahlici halitta tun dan Adam yana cikin alamin zar tun gabanin a haifi mutum tun muna tsatso a cikin annabi Adam wa iza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين a wannan aya Allah yana ga mana irin alƙawarin da yake da ƴaƴan adam sannan bayan wannan kuma bayan wannan alƙawari aka kuma haife mutum da fahimta da fitra ta karɓar gaskiya ta gane gaskiya kamar yadda manzo Allah yake cewa duk wani abin haihuwa ana haihuwar sa ne akan fitra ma'ana akan tsari na yadda da Allah na imani da Allah sai dai iyayen mutum su suke juya shi su mai da shi Kirista ko su mai da shi ba Yahudi ko su mai da shi ba Majusi amma da za a bar shi asalin yadda aka halice shi to zai tashi alal fitra shi yasa wannan fitra din ko da mutum yana an juya shi to wani sa'in takan dawo ta aiki za ga yanzu masu inkarin cewa babu Allah masu cewa babu Allah wannan rayuwar kullun yau da gobe ce ta samar da mu kuma yau da gobe ce za ta karar da mu dan haka babu wani Allah haka rayuwa take kullun dan haka ba su da addini to kaga wannan suna musu suna inkari to amma duk da haka a fitarar su a halittar su da Allah ya halice su inda zaka bibiye zaka kuma suna tabbatar da samun mahalici za ta rako a maganganun su ko a ayyukan su domin me ba yadda za a yi kowa ya riga ya sani mutum ba shi ya samar da kanshi ba lalle akwai wanda ya samar da shi kuma a tsari na halitta a tsari na rayuwa babu abinda zaka tarar da shi ya samar da kanshi da kanshi sai ka tarar cewa akwai wanda ya samar da shi dan haka masu wannan aqida cewa babu Allah ma'ana wannan duniya haka kullun ta samu da yanzu ka zo da dayan su ka nuna masa ga wani abu komin kankantar shi ka ce wannan abin kullun ne ma anan na waye gari na ganshi ba wanda ya kawo shi ko wannan gidan da zaka shiga waye gari ne kullun na ganshi ba wanda ya gina shi ba wanda ya samar da shi zai yi inkari amma kuma a gefe yana cewa haka duniya ta samu to kaga fitrar shi yake bijirewa amma alal haqiqa a haqiqanin gaskiya a yadda Allah ya halice shi dole yana karkata zuwa ga wani abu shi yasa suka ce dan adam baya iya zama baya bautawa komai ce ga dan adam baya bautawa komai babu wanda ma ake cewa bai da addini sananne amma yana da abin da yake bi alal aqalli yana bin san zuciyarsa abinda zuciyar ta ce daidai ne sai yayi abinda ta ce ba daidai bane ya bari inda ta ce yaje inda ta ce ya kada yaje ba zai je ba to kaga ashe kenan a hakikanin gaskiya akwai abinda yake bauta shine san zuciyarsa wannan in bai bauta wani abu na itace ko aljani ko mutum ko wani abu daban ba to zaka tarin yana bauta wa san zuciyarsa domin da san zuciyarsa yake bin umarni da kuma san zuciyarsa yake haluwa dan haka dole ne dan adam ya zama yana da wani abinda yake bi to wannan alƙawari da Allah ya yi da mutane tun suna alamin zar tun kafin halitta da kuma yadda Allah ya halicci mutane to shine Allah yake cewa ban yi wannan alƙawari da ku ba Allah ta'budu shaytan kada ku bauta wa shaytan me ya bauta wa shaytan shine biye masa cikin abin da yake na saban Allah duk wanda zai bi shaytan cikin saba wa Allah to ya bauta wa shaytan duk wanda zai ki yin abinda Allah yake so yayi abinda Allah baya so to wannan ya bauta shaytan to Allah ya ce na riga na yi alƙawari da ku na gwada muku ya ku ɗan adam cewa kada ku bi shaytan innahu lakum hakika shi shaytan gare ku aduwwun mubin makiyi ne mai bayyana adawarsa adawar shaytan a fili take ga ɗan adam kamar yadda muka faɗa tun daga asalin halittar annabi adam kuma har zuwa yanzu haka take shi yasa ba za ka taɓa jin wani aikin alkhairi an dangana shi ga shaytan ba duk inda ka ji an ce wannan aikin shaytan ne to abu ne mara kyau to me yasa yake kokarin yin wannan saboda yana adawa da ɗan adam tun daga adawar da yayi da ɗan adam na farko annabi adam to ita wannan adawa ita ta miƙe kuma akan ta yake tafiya to shine ana Allah ya madaukakin sarki yake tana mana cewa wannan alƙawari ne Allah yayi da mu wasiyi ne Allah madaukakin sarki yayi mana na cewa kada mu bi shaytan dan makiyi ne mabayyani sai Allah ya ce wa ani'buduni ku bauta mun ma'ana yana cikin wasiyin da Allah yayi mana da alƙawarin da Allah yayi mana mu bauta masa wannan ya jada nuna maka cike nan bautawa Allah shine kishiyar bautar shaytan bautawa shaytan kishiyar bautawa Allah ne duk wanda ya bautawa shaytan to bai bautawa Allah ba duk wanda ya bautawa Allah kuma ba zai bautawa shaytan ba zai bijirewa shaytan hadha siratul mustaqim wannan shine tafarki madaidaici shine tafarki na gaskiya shine abinda yake miƙaƙe hanyar da take miƙaƙiya da za ta kai mutum zuwa ga samun sakamako mai kyau sai Allah ya ce wa laqad azalla minkum jibillan katira amma abin takeici hakika shaytan ya batar da mutane masu yawa a cikin jibillan shine jama'a masu yawa a cikin masu karatu ma'ana qurra sun karanta ta kamar yadda yake gaban mujibillan akwai kuma qira'a da aka karanta ta da jubullan bi dhammil jim wal ba jubullan jubullan sannan kuma akwai wanda aka karanta ta bi sukunil ba jubullan jaka kuma ma'anar su daya duk suna nufin jama'a shi dan ya batar da jama'a mai yawa wannan ya zo a surare a cikin alqur'ani irin yadda shi dan ya dibi mutane da yawa Allah yake cewa yawma yashiruhum jami'an ranar da Allah zai tara halitta gaba daya ya ma'shar al-jinn qad istakthartum min al-ins Allah yake ya ku aljanu kun yawaita batar da mutane kunga wannan aya ita ma ta nuna cewa mutanen da suka bace da yawa ne ta hanyar shedanu a wani gurin Allah madaukakin sarki ya ga ya mana alƙawarin da shedan yayi cewa sai ya halakar da zurriyar annabi adam illa qalil sai kadan illa qalila sai kadan da haka kullun za ga a cikin alqur'ani ana magana kadan ne masu godiya kadan ne wadanda suke kan daidai da haka ba yawa baya zama mizani kace zan gane abu gaskiya ne saboda yawan wanda suke kai ko zan gane abu daidai ne saboda yawan wanda suka faɗa ko suka ce wannan ba shine mizani ba mizani shine wane ne yake kan abinda Allah madaukakin sarki yake so shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa jama'a a gurin Allah shine wanda yake kan gaskiya ko da mutum ɗaya ne shine jama'a in duk ayoyi da hadisi da suka yi umarni a bi jama'a a zama tare da jama'a kada a ware daga cikin jama'a ana nufin a zama tare da gaskiya ita gaskiyar ita ce jama'a wanda ya bar gaskiyar kuma to ya bar jama'a ko da ku yana tare da mutane da yawa shi sa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fara da'awa kuma shi kadai ya fara aka samu kuma mu'mine a hankali mata da maza suna karba to wannan fara wanda yayi shine jama'a a gurin Allah ba za a ce ai tunda yawancin mutane ga abin da suke ba dan haka wanda yake kan gaskiya shine jama'a ko da shi ɗaya ne to Allah madaukakin sarki yana faɗa mana cewa shedan ya batar da mutane masu yawa sai Allah ya ce afalam takunu taqilun yanzu ba za ku kasance kuna hankalta ba ma'ana yanzu ba za ku zama masu hankali ba ku gane cewa shedan ba abin bi bane ina hankalin ku ya tafi da za ku biyayya ga shedan cikin abinda yake mara kyau afama kana lakum aqlun ba za ku zama kuna da hankali ba wajen barin sabawa ubangiji cikin abin da ya umarce ku na bauta masa shi kadai bai da abokin tarayya da irin kuma umarnin da ya muku na ku yi gaba da shedan kada ku yi biyayya a tare da shi ba zai zama kuna da hankali ba wannan yake gwada ashe rashin hankali ne sabawa Allah duk wanda zai sabawa Allah to wannan bai da hankali kamar da suke cewa jahilci ne sabawa Allah duk mai ilimi komai ilimin sa to yayin da yake sabawa Allah to anan jahili ya fita daga harkar ilimi to haka nan kafirci da shirka da sabawa Allah yana nuna rashin hankali mai hankali ba zai wannan ba yayin da mutum yayi to ya bar wani abu ne da yake ba haka ya kamata yi ba shi yasa Allah ya yi mu'minai cewa innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru su masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah in shedan ya shafe su ta zakaru sai su tuna Allah dan wancan ma'ana ga fala ne ya jawo suka fada cikin wannan da haka ya tuna Allah sai su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce mi
إِلَّا هَلْ يَوْمَ لِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أَمْ يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
نعم هذه جهنم التي كنتم توعدون وانا يتشي جهنم ودعا كسنشي انا مكو على قوار انت اسلوها اليوم كشيجيتا ايو كقولي اتكنت بما كنتم تكفرون سبو دعا بنده وكسنشي كنا اي نكافرشي اليوم ايو نختم على افواههم زام لفي باكو ننسو وتكلمنا ايديهم انا ينسو في من مغانا وتشهد أرجلهم قبابهم في شيدا bima kanu yaksibuna abinda suka kasance suna aikatawa. Ma'ana a wannan rana, a ranar da za a ce wa kafirai su ware, kada su cakudu da muminai, kada su cakudu da musulmai, to a wannan rana za a ce hadhihi jahannam, wannan fa ita ce wutar jahannam. Wannan ya nuna kenan ga wutar nan suna ganin ta, to a wannan rana za a ce wannan ita ce wutar jahannama allati kuntum tu'adun, wanda aka sanci ana alƙawarta muku. Ma'ana manzanni suna gaya muku in kuka saba wa Allah za ku shiga wuta, muminai suna gaya muku in kuka saba wa Allah za ku shiga wuta, masu wa'azi da karantarwa suna gaya muku in kuka saba wa Allah za ku shiga wuta. Wannan shine abin da ake alƙawarta muku kullum ana gaya muku, amma suna karyatawa. To yanzu ga wutan nan ga ku ga ita, hadhihi jahannam, wannan yake nuna wutar jahannam tana nan, Allah ya tanade ta. Sabanin wasu wanda suke cewa wuta ba a halicce ta ba, aljanna ma ba a halicce ta ba, to irin waɗannan ayoyi da makamantanta suna gwada cewa akwai wuta akwai aljanna. Da haka yanzu ga wutan nan suna gani, za a ce to wannan ga wuta nan wanda kuka kasance kuna ƙaryatawa, kuna cewa ba gaskiya ba ce, wanda kuma ake gaya muku in kun saba wa Allah to za ku gamu da sakamako na shigar wannan wuta. Da haka sai a ce islahal yawma, ku shige ta a yau a wannan rana. Islahal yawma, al yawma dinnan kun ga a cin azumin ganta wamtazul yawma, anan ma aka ce islahal yawma, sannan a gaba aka ce al yawma. Duk wannan ana maimaita al yawma al yawma ne saboda sun ƙaryata ranar. To ranar ga ta tazo, shi za ake cewa yau 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 din nan da kuke ƙaryatawa, ku shige ta yau bima kuntum takfurun, saboda abinda kuka kasance kuna yi na kafirci. Yawma yud'una ila nari jahannama da'a, Allah ce ranar da za a kira su za a ingizo su zuwa wutar jahannama. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukazzibun, wannan ita ce wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa. Sai a ce afasihrun hadha, yanzu wannan sihiri ne, ba gaskiya bane, rufa'ida ne, ba daidai bane, ma'ana babu ita. Am antum la tubsirun, ko ba kwa gani ne, ba ɗayan biyu suna gani kuma ba sihiri ba ce. To wannan wutar da kuke ƙaryatawa yau ga ta, ku shige ta saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa. Bima kuntum, ba'un ɗin nan ba'un ce sababiyya, ma'ana bi sababi ma kuntum takfurun, a sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci. Sai Allah ya ce al yawma, a yau dai a wannan rana ta alkiyama. Naqtimu ala afwahihim, za mu rufe bakunan su. Wa tukallimuna aydihim, hannayensu za su yi magana. Wa tashhadu arjuluhum, ƙafafuwansu za su ba da shaida. Bima kanu yaksibun, da abinda suka kasance suna aikatawa. Domin a wannan rana waɗannan kafirai za su yi mutu na wannan abinda suke aikatawa, za su yi mutu cewa a su ba haka bane. Kamar yadda Allah ya gaya mana, za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin, mu ba kasance masu shirka ba. Ma kunna na'malu min su, mu ba mu yi aiki mummuna aiki ba. Bal lam nakun nad'u min qablu shay'a, mu ba wani abin da muke kira kuma bayan Allah. Ma'ana za su yi inkari. To idan suka yi wannan inkari, sai Allah madaukakin sarki ya baiwa gabobin su dama, sai su yi magana su ba da shaida akan abin da suka aikata. Ya zo a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune tare da sahabbai wani lokaci, sai yi dariya har haƙoransu suka bayyana. Sai manzo Allah ce, kun san dariyar da nake yi? Suka ce, a'a ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su ne suka sani. Sai manzo Allah ya ce, ina dariya ne saboda na tuna irin yadda bawa zai jayayya da Ubangijinsa ranar tashin alkiyama. Zai ce wa Allah, ya Allah, ashe ba ka tsiratar da ni daga zalunci ba, ma'ana ashe ba ka gaya min ba za ka yi zalunci ba. Sai Allah ya ce, kwarai kuwa. Sai ya ce, to tun daga haka ne la ujizu alayya illa shahidan min nafsi, ni a yau ba zan karɓi wata shaida ba na nayi laifi sai shaidar da ta fito daga karan kaina, sai ni ne. Kun ga wannan abin dariya ne. Ana mutum ce ba zai karɓi shaidar yayi laifi ba sai shaidar karan kanshi, shi ne zai tabbatar yayi laifi ko bai yi ba. Shi sa manzo Allah ya dariya. Sai Allah ya ce, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, a yau ka kwantar da hankalinka kai karan kanka ka isa mai wa kanka hisabi wa bil kiramil katibina shuhuda ayo kuma mala'iku masu girma masu rubuta abinda aka aikata su ma sun isa shaida to amma tunda ka ce duk baka so kana san shaida da karan karan kanka wa yuqtamu ala fihi manzo Allah ce sai a rufe bakin bawa wa yuqalu li arkani sai a ce wa gaban bawan in tafi ku yi magana fatan iku bi amalihi sai su faɗa ayyukan shi hannu zai ce da ni akai kaba ta ce da ni aka ji ma'ana gabbai haffata za su bada wannan shaida idan sun gama bada shaida sun bayo kula bainahu wa bainal kalam sai kuma a ce to bismillah yi magana sai a bashi dama a bashi ikon magana sai ya ce bu'dan lakunna wa suhqa kir da ku waɗannan gabbai nawa kir da ku Allah ya nesanta ku yi musu mummunan addu'a yace fa an kunna kuntu unazil ai saboda ku nake ta wannan jayayyar amma yanzu gashi kun zo kun bada shaida a wani gurin Allah ya gaya mana abinda za su faɗa sai Allah da ya baka iko shi ya ba mu iko hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum Allah yace jin su zai bada shaida wa absaruhum da ganin su wa juluduhum da fatin su za su bada shaida bima kanu ya'malun da abinda suke aikatawa wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina yayin da suka bada shaida cewa fata suke waɗannan gabbai dan me za ku bada shaida akan mu ku ce mun yi kaza mun yi kaza qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay Allah madaukakin sarki wanda ya ba dukkan komai damar magana shi ya ba mu ikon magana shi ya sanya mu kai magana wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un kuma shi ya halice ku farkon lamari kuma gare shi za ku koma dan haka a ranar za su ba da wannan shaida a wani gurin Allah ya gaya mana harshe ma zai bayar yawma tashhadu alaihim alsinatuhu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun harshe da baki da hannaye shi sa dan adam baka da mafita baka da wani mafita da zaka iya koye wa lamarin Allah bayan mala'ikun da suke rubuta komai da komai wanda ranar tashin alkiyama in mutun ya karbi wannan littafi da ake rubuta ayyukan shi zai yi mamaki ce mali hazar kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha shi wannan wani irin littafi ne baya barin karamin abu ko babba sai ya kididdige Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sun same shi anan dan haka mala'iku su rubuta komai kuma waɗannan mala'iku suna tare da mutum ko mutum baya ganin su balantana ya ce zai kore su in ya fi karfin su ko ce zai ba su wani abu na duniya dan su kyale shi ko ya ce kaza ba ma ya ganin amma suna tare da shi suna kuma rubuta waɗannan duk abubuwan da yake aikatawa sannan uwa uba kuma ga gabbai dama ayyukan ai da gabbai ake yi ko kai da hannu ko kai da baki ko kai da kafa ko kai da jikinka gaba daya gaji ga gani duk waɗannan za su ba da shaida ranar tashin alkiyama to ya za a yi mutum ya iya gujewa ya tsere daga Allah madaukakin sarki madama masu wannan ɗabi'ar masu wannan jayayya su ne wanda ba musulmi ba shi mumini zai samu rangwame zai samu sauki a wajen Allah shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man nukishal hisab uzziba duk wanda za a yi hisabi dani da dani to wannan an gama azabtar da shi dan haka shi mumini za a yi masa hisaban yasira hisabi ne mai sauki wata riwaya Allah zai zo da bawansa wanda yayi rufawa asiri a duniya kuma zai rufa mai a lahira sai Allah ya tsaya shi da shi sai Allah ya ce ba kai kaza kai kaza kai kaza sai bawan ya tabbatar yayi sai Allah ya ce to na rufa ma asiri a duniya yau ma zan rufa ma asiri a lahira dan haka sai Allah ya yafe masa ya tafi aljanna wannan jayayya dama kafirai ne za su wannan jayayya saboda su kuma ta riga ta kure ba wata mafita sai wuta to ranar sai ya ce to shi bai yadda ba sai gabansa ko jikin shi ko wani abu ya zo ya yi shaida akai shi ne Allah ya madaukakin sarki zai bar wa waɗannan gabbai dama su kuma ba da shaida kuma su faɗi haƙiƙanin domin a ranar ba yadda za a yi wa Allah madaukakin sarki ƙarya wannan aya tana nuna cewa kafirai kenan za su ɓoye wa Allah wasu lamari za su yi wa Allah ƙarya amma idan mun koma cikin suratul nisa za mu ga Allah yana faɗa cewa wala yaktumuna Allah haditha ba za su ɓoye wa Allah zance ba to ya zama hada tsakanin waɗannan ayoyi ko wannan aya da waɗannan ayoyi sai Usman ne mai suka ce abinda ake nabi wala yaktumuna Allah haditha ba za su ɓoye wa Allah zance ba ma'ana in sun ɓoye ma ba zai ɓoyu ba shine abin da ake nufi ma'ana waɗannan gabban za su ba da labarin da abin da suka aikata to tunda ku haka ne kun ga koyewa ba za ta koyu ba da haka ba za su iya koyewa Allah wani zance ba domin in sun koye ma sun yi ƙarya kamar yadda za su yi to gabban su kuma za su ba da shaida cewa ba haka bane sun aikata wannan aiki din wannan yana gwada mana ko yana nuna mana cewa mutum da'iman ya zama cikin tsoron Allah duk abin da mutum zai yi wanda yake mara kyau to ya tana Allah yana ganin sa akwai mala'iku kuma kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun sun san abin da yake aikatawa dan haka mutum ya zama mai muraqaba a tsakanin shi da Allah yana muraqaba yana lura da duk abin da zai yi koda babu wani wanda yake ganin sa to Allah madaukakin sarki yana ganin shi domin waɗannan gabbai za su ba da shaida ranar tashin alkiyama akan abinda mutum ya aikata sai Allah ya ce mai walau na sha'u
walau na sha'u na qamanna 'ala annahum fastaru siratan la yunsirun walau na sha'u la nasna'u 'ala kanatihim fastata'u mubiya
Allah ya ce walau na sha'u da mun ga dama la tamasna ala a'yunihim da mun shafe idanuwansu fastabaqu sirata fi sirajin ya dan kokarin hawan sirati hawan hanya fa anna yubsirun to amma ta yaya za su gani walau na sha'u da mun ga dama la masaqnahum da mun shafe su ala makanatihim anan inda suke ba za su iya gaba ba ba za su iya baya ba fa mastata'u mudiyan ba za su iya ci gaba da tafiya ba wala yarji'un kuma ba za su iya dawowa baya ba anan wasu malaman tafsiri suka ce Allah yayi magana hannu zai ba da shaida kafa za ta ba da shaida da abinda waɗannan mujrime waɗannan masu laifi suke aikatawa to wani zai iya cewa to yaya haka ta yaya za a ce waɗannan za su yi magana alhali mun ga a duniya ba sa magana sai Allah yake cewa ai komai yana komawa zuwa ga ganin damar Allah zuwa ga mashi'ar Allah su waɗannan kafirai a nan duniya ma da Allah ya ga dama da sai ya makantar da su ba za su gama hanya ba haka kuma a lahira ma Allah ya ga dama sai ya makantar da su ba za su ga hanya ba ba za su ga tabarki na gaskiya ba da Allah ya ga dama a duniyan ma zai iya rike su ba za su iya matsawa daga inda suke ba to ku Allah mai iko akan wannan ya nuna kenan Allah yana da iko a kowane lokaci yayi abin da yake so domin su kansu waɗannan masu irin waɗannan aiki da Allah madaukakin sarki ya ga dama tun a duniya Allah zai shafe su zai rike su wasu malaman tafsiri sun fassara walau na sha'u la tamasna ala a'yunihim suka ce ma'anarta da mun ga dama da mun batar da su gabanin shari'a ta yaya kuma za su shiryo alhali an riga an batar da su to amma wasu malamai suka ce fassara ta farko ita ta fi abinda ake nufi da mun ga dama da mun makantar da su ya zama ba sa gani saboda Allah ya ce fastabaqu sirat da sai gaggawar hawan ma'ana sirati fa anna yubsirun amma ta yaya za su gani anan wasu malamai kuma suka ce a anan ayat tana magana ranar tashin alkiyama idan Allah ya ga dama sai ya makantar da su da haka ba za su iya haye sirati ba balantana su shiga aljanna wanda shi wannan sirati sai an haye shi za a shiga aljanna da haka Allah zai makantar da su idan ya ga dama ba za su iya hayewa su je zuwa ga abin da yake na aljanna ba sannan sai Allah ya ce walau na sha'u kuma da mun ga dama lamasakhnahum da mun shafe su ala makanati ma'anan inda suke anan Allah ya ga dama sai ya rike su fa mastata'u mudiyan wala yarji'un ba za su iya ci gaba ba ba kuma za su iya dawowa baya ba duk wannan idan Allah ya ga dama zai iya yi musu wannan aiki din da aka komai yana komawa zuwa ga ikon Allah to Allah wanda yake da wannan iko shi ya ba waɗancan gabbai dama suka yi magana suka faɗa abubuwan da aka aikata da su a cikin wannan rayuwa ta wannan duniya din da aka komai yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa mashi'ar Allah abinda Allah ya ga dama shi yake kasancewa abinda Allah madaukakin sarki bai ga dama ba wannan abin baya kasancewa koda dan adam yayi burin ya kasance koda dan adam yana so wannan abin ya kasance da haka Allah madaukakin sarki anan yana tabbatar mana da ikon sa da yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama da haka idan Allah ya ga dama mutum ba zai motsa ba da haka kai kawo da dan adam yake da duk abin da yake da fada da magana da komai to ba komai bane face Allah madaukakin sarki ya ga dama dan adam yayi haka ne in Allah bai ga dama ba ba zai iya yi ba anan an yi magana shafewa ko suka ce a shafewa shine a canza halitta amma dai magana fi inganci ana abin da ake nufi shine a kafe su anan inda suke shine karin bayanin da ayatai tace fa mastata ubudiyyan ma'ana ba za su iya tafiya gaba ba wala yarji'un kuma ba za su iya dawowa baya ba inda Allah ya ga dama zai iya musu haka a duniya amma saboda hikima ta Allah da mashi'a ta Allah Allah ya kyale su bai musu wannan a nan duniya ba amma ranar tashin alkiyama in suka je kuma za su gamu da sakamako sai Allah ya ce musu
ومن نعلمهم نكسهم في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
نعم الله يقول ومن نعمره حقيقة وانده مكبرش مكرايش ننكسه في القلق تزام داود شيبايا سكين حال الدا أفلا يعقلون ينزب ذاتف عن كالتبا وما علمناه الشعر الله يقول بمكويا مسواقا با وما ينبغي له كما بيداتي لشيبا كما بتداتي لشيبا إن هو شي وانا القرآن با كومي بني فاتشي إلا ذكر ذكريني وقرآن مبين لكما أبن كرنتا وما بياني ينذر من كان حيا لن يقرد واندي إذا ملا يجي واندي يجي ميري ويحق القول على الكافرين كما أذابا تتبتا كم ودن دفكي كافرين الله مدعوك كنسركي إشي ومن نعمره wanda duk muka bar shi a wannan rayuwa muka raya shi nuna kisfo fil khalqi to zamu dawo da shi baya cikin halitta a ibn ashur rahimahullahu ta'ala yana cewa wannan aya idan mutum ya kalle ta haka da farko zai dauka cewa kamar ba ta da alaka da ayoyin da suka gabata kamar aya ce sabuwa da take kuma bayani na irin ikon Allah madaukakin sarki da yadda lamari yake amma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun sanya wannan aya cewa ayar ta zo ne dan ta yi bayanin ikon Allah da cewa babu abinda yake mai wahala a gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce zai shafe waɗancan ya shafe musu idanu ko ya kabe su a guri ɗaya to haka nan Allah yana da iko abinda yake gwada haka a nan duniya ai Allah yana da iko idan ma ya bar mutum a raye din bai shafe shi ba kuma Allah ya canza halittar sai ya dawo baya ya dawo bai da karfi alhali yana da karfi ya dawo baya gani sosai alhali yana gani sosai ya dawo baya yake tafiya sosai alhali da yana tafiya to Allah madaukakin sarki da yake da wannan iko da kuke gani na zahiri tunda duk wanda ya rayu gashi muna gani a zahiri to wannan yana nuna mana wancan abu ma Allah madaukakin sarki yana da iko akan shi haka wasu malamai suka yi taujihin aya din ma'ana suka hada ayar da ayar da ta gabata cewa idan ma wancan abuwan da Allah ya faɗa na shafewa na kafe su a guri daya wani yana tunanin kamar ba zai bato ya kalli rayuwa mana ai duk wanda yake rayu yana ganin yadda zai rayu daga baya kuma idan ya dade a raye sai rayu tsufa ya zo yayi rauni ya daina gani sosai ya daina ji wani ma ya makance sannan tafiya ta gagara to Allah mai iko da canza hali zuwa hali to yana da iko yayin wancan abin da ya faɗa dan haka su zama masu hankali su gane wannan haka kuma wasu malaman tafsiri suka ce a'a wannan aya tana magana ne a yankewa kafirai hujja na cewa za su ce ai su a duniya dan kadan suka zauna a duniya dan kadan suka zauna sai Allah yake cewa ai ko ma dadewar ku kai in ma dadewar ku ke magana in ma kun dade karshe dai za ku dawo ku yi rauni ku zama masu rauni a ciki to amma ibnu ashur yana ganin a'a ita wannan aya abinda take magana wa man nu'ammiruhu wanda duk muka bar shi ana at-ta'bir yace ana nufin al-ibqa ba rayawa ba kamar da su malaman tafsiri suke faɗa yace ana nufin kyalewa ma'ana duk wanda muka kyale shi ba mu halakar da shi ba to wannan kyale shin da muka yi shi ma ya sani zai zo daga baya ya dawo wajen cikin mutane zai iya zama makaskanci a cikin mutane yace nunaqisu bil khalqi anan ana nabin zai zama kaskanci a cikin mutane amma tafsirin farko shine wanci malami suke fada cewa wa man nu'ammirhu wanda muka raya shi ya dade a duniya nunaqisu bil khalqi zamu tauye shi a wajen halitta wannan kuma abu ne zahiri wanda ya dade a duniya gurgurdan dade wanda ya gurgurdan yadda zai dawo baya dan adam kamar yadda muka sani bayan ya kai matsayi na cika ya kai shekara 40 to zai dawo kuma yana baya gani yana raguwa ji yana raguwa karbi yana raguwa haka haka zai kowa gurgurdan yadda Allah madaukakin sarki ya tsara masa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan inda yake cewa Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ne ya halice ku min dha'f daga rauni yayin da aka haife mutum yana jariri za ga hatta daukan shi sai an koya wa mace da za dauki jariri saboda kada a illata shi saboda raunin shi kashin shi bai da karfi komai nashi dai ba karfi cikin rauni yake sai ana kula da shi inda za aje shi a guri komai yazo zai halaka sai dai halaka shi ba zai ke guduwa ba ba zai ke tashi ba saboda yana cikin rauni to wannan shine khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sannan Allah ya sanya karfi bayan wannan rauni shine mutum zai zo yana ya fara rarrafe ya fara tafiya ya miƙe ya zama saurayi yana tafiya yana ƙara ƙarfi yana ƙara ƙarfi to haka zai ta tafiya sai Allah ya ce thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba bayan ƙarfin kuma ya tafi ya kai shekara 40 wanda suke cewa galibi shine shekarun cikar mutum ana kaddara duk wanda ya haura shekara 40 bai samu hankali ba ya zama yana nan bai da cikakken hankali to dauya ya hankali cikakke haka nan lokacin da ake ganin gabansa da komai sun gama girma to daga nan kuma zai fara yin baya shine Allah ya ce thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan sai Allah ya sanya rauni wa shayba da furfura wanda take nuna alamun mutum ya fara manyanta ya fara girma to wannan ka'ida ce duk wanda ya rayu in dai ba mutuwa yayi ba to sai ya bi ta wannan mataki din shi Allah ya ce ya khluqu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama wa huwal alimul qadir shine masani mai kaddara komai yadda ya dace mai suranta komai ya ma'ana tsara shi to wannan aya tana dada fito mana da ma'anar wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalqi duk wanda muka raya shi ya dade a raye to Allah ya ce zamu tauye shi zamu dawo da shi baya a halitta zai koma yadda yake zai koma kamar yadda aka haife cikin rauni haka zai koma yana tafiya da kyar har ma idan ya dade ya tsuban zai kai tsuban da ba a iya tafiya wani sai dai jan gindi wani ma idan tsuban ya kai tsuba to ko jan gindin ba zai iya yi ba da haka zai dawo ya zama mai rauni a wani gurin Allah ya ce wa minkum man yuraddu ila arzalil umr cikin ku akwai wanda za a maida shi zuwa rayuwa ta ratattakewa da kai la ya'lamu ba'da ilmin shay'a zai wayi gari bai san komai ba bayan da ya sani saboda tsufa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana neman tsarin Allah daga komawa zuwa arzalil umr arzalil umr mutum ne zai wayi gari baya iya tuna komai baya iya iko da komai bakin shi baya iya tahakkumi da yawun da ke zuba daga bakin shi baya iya kaza karshe ya manta komai ya zama dai kamar wanda bai da hankali to manzo Allah yana neman tsari zuwa ga irin wannan lokaci din to wanda duk ya rayu dade zai iya kaiwa zuwa wannan lokaci din me hikimar fadin wannan shine a ba mu labari a gaya mana cewa ita duniyan nan ba gidan dawwama bane gida ne da zaka kare gida ne da za a kare da haka in ma mutum ya rayu a duniyar bai mutu ba to akwai lokacin da zai zo ba zai iya komai ba zai dai dawo baya to kuma daga baya dole kuma wata rana za a waye gari ya zama babu shi to wannan shi yasa Allah ya ce afala yaqilun ay yatafakkaruna bi qulihim da haka mutane ba za su yi tunani ba su yi tintintini da hankulansu tun daga yadda aka halicce su da yadda suke komawa da yadda suke yin rauni da yadda suke wayar gari sun bar wannan rayuwar gaba daya to ba za su yi tintintini ba su gane cewa wannan duniya ba gurin zama bane sai Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa mu koya masa waka ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yanbaghi lahu kuma ba ta ma dace da shi ba Allah yana ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai koya masa waka ba wannan ya nuna alqur'ani daga wajen Allah yake domin suna tuhuma alqur'ani su ce waka ne sai Allah ya ce to ai alqur'ani mu muka karantar da manzon Allah wa allama kama lam takunta ala to mu kuma abin da muka koya masa din ba waka bane wa ma allamnahu shi'ra ba waka bane kuma wa ma yanbaghi lahu waqan ma bata dace da shi ba gaba daya da haka ba maganar a ce wai abin da yazo da shi abu ne da yake na waka ko abu ne yake na ba daidai ba Allah ya ce ba mu koya masa waka ba kuma waka bata dace da shi ba da wannan aya muke fahimtar alqur'ani zancan Allah ne madaukakin sarki kuma alqur'ani ba waka bane babu waƙe a cikin alqur'ani sannan annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin waka sai dai kamar yadda malamin ka ce yana iya fadan wani baiti da wani mawaki ya fada wanda kuma yayi haka ba za a kira shi mawaki ba dan yanzu ka tuna wani baiti da wani mawaki ya fada ka kawo shi baya nuna cewa kai mawaki ne da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya maimaita abinda wani ya fada amma manzon Allah baya yin waka kuma ba wai dan Allah bai halicce shi da kudrar da zai waka ba a'a sai dan a yanke wannan abinda kafirai suke fada da manzon Allah ya taso yana yin waki irin na larabawa ma'ana yana iya tsara waka to da sai ce ai dama can mawaki ne da haka wannan alqur'anin ba waka ne to sai Allah yi manzon Allah baya waka din shine Allah ya ce wa ma yanbaghi lahu bai ma dace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi abin da yake na waka ba da haka ta yaya za a yi alqur'ani ya zama waka ba zai zama waka ba kamar yadda kuke fada a wannan duk ana musu martani ne na irin abin da suke kokarin su dangana alqur'ani su ce ai shi waka ne to shine Allah ya kore cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a koya masa waka ba Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Ibn Abbas Imam Muslim ya rawaito shi daga Abdullah ibn Samit cewa Abu Zar al-Ghifari lokacin bai musulunta ba yana garin su sai ya ce wa dan uwan shi ka tafi wancan gari yana nufin Makka ka je ka binciko min labarin mutumin nan da ake yadawa yana cewa shi annabi ana masa wahayi ka je ka saurari abinda yake faɗa ka zo ka bani labari dan uwan sa ya taho har ya zo ya saurari abinda manzon Allah yake faɗa ya koma gurin Abu Zar sai yake cewa ra'aituhu ya amuru bi makarimil akhlaq da naje na same shi yana umarni da kyawawan halaye kyawawan dabi'u wa kalaman ma huwa bi shi'r kuma naje yana karanta wani zance ba waka bane saboda shi ya san waka shi wanda aka aikon ya san waka yace naje na wani zance ba waka bane sai Abu Zar yace to me mutane suke fada sauran mutanen gari sai yace suna cewa mawaki ne suna cewa boka ne suna cewa mai sihiri ne sai yace amma ni na ji maganganun bokaye da haka magana da yake ba ta bokaye bace na kuma daura maganar sa akan tsarin mawaka yace ba mawaki bane wallahi innahu la sadiqun wa innahum lakazihun wallahi gaskiya yake kai su makaryata ne da haka daga nan Abu Zar ya taho Makka ya zo ya musulunta wanda kissa tana cikin sahihu Muslim ya kwana 40 a cikin garin Makka yana shan ruwan zanzam yana so ya samu dama dan ya gane annabi ya je musulunta a gurin shi baya so ya fito ya bayyana ga abin da yazo kada kafiran Makka su illata shi da haka yi ta boye boye a cikin harami yana zuwa gindin Ka'aba yana lura da masu zuwa har ya gano waye annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya musulunta a gurin shi ya dinga shan ruwan zanzam har sai da cikin shi ya nannade saboda wannan ruwa da yake sha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga baya ya gaya masa cewa shi ruwan zanzam dama abinci ne na wanda bai da abinci kuma magani ne da haka suka ce mutum zai iya rayuwa da shan ruwan zanzam kuma ya zama ruwan zanzam din ya rike shi ya kuma raya shi saboda albarkar da Allah ya sa a ciki haka nan akwai abinda Imam al-Baihaqi ya rawaito da Ibn Ishaq daga al-Walid ibn al-Mughira cewa shi Walid ibn al-Mughira ya tara Qurayshawa lokacin da aikin haji ya kusanto kun san kafin musulunci ma suna yin aikin haji irin nasu to lokacin da wannan lokacin aikin haji ya kusa zuwa sai ya tara Qurayshi ya ce ku zo mu yi tunani me ya kamata mu gaya wa mutane wanda za su zo wannan aikin haji din kada mu faɗi ra'ayi mu dinga ƙaryata juna wani ya ce kaza wani ya ce kaza ku zo mu tattauna idan sun zo me za mu gaya musu dan kada su yi imani da shi da haka sai suka taru sai wani suka ce mu ce boka ne sai ya ce wallahi ma huwa bikahin sai Walid ya ce wallahi ba boka bane shi dan maganganunsa da yake ba irin na bokaye bane sai suka ce mu ce mahukaci ne sai yace wallahi ma huwa bi majnun shi ba mahaukaci bane dan mun san mahaukata da yadda suke yi dan haka dai suka a fadi wannan yace ba haka bane a fadi wannan har suka ce to mu ce mawaki ne sai yace kai ma huwa bi sha'ir ba mawaki bane domin na san waka cikin ta da banta amma kuma wannan abin da yake fada ba waka bane to amma daga karshe dai suka ce to tunda mun rasa me zamu ci to ya za a yi karshe dai suka yi ittifaki to mu ce mawaki ne musibata alqur'ani da waka ko musibata shi da bokanci ko musibata shi da hauka yadda mun san din shi ba wannan bane to dan haka shine anan Allah madaukakin sarki yake tabbatarwa cewa alqur'ani ba waka bane ba kuma waka bata dace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba akwai waɗanda suke mulhidai karkatattu kafirai da makiya addini wasu suna rai cewa ya za a ce alqur'ani ba waka bane sai ya za a ce ba waka bane alhali ga wasu ayoyi ko wasu ma'ana gaba na ayoyin alqur'ani da za su iya hawa ma'aunin waka faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur suka ce zai hawa ma'aunin bahari tsawili fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun faman sha fa'ulun suka ce zai iya hawa suka ce ya za a ce kuma ba waka bane suka bada misalai na ayoyi da dama irin waɗannan kamar wasna il fulka bi ayunina suka ce zai iya aunuwa akan baharil madid fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun haka nan suka ce fadin Allah madaukakin sarki wajifanin kaljawabi wa qudurin rafiyat suka ce zai zama fa'ilatun 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 da irin waɗannan misalai da suka kawo suka ce da haka magana cewa alqur'ani ba waka bane suna tsuka akai to malamai sun ta ba su amsa akwai malaman da suka ba su amsa da cewa ita waka zance ne wanda yake aunanni waka ta larabci kalamun mawzunun muqaffa zance ne da yake kan wazani yake da kafiya amma kuma ana yi da manufar waka da haka koda wata aya ta hau kan wazani tunda ba da manufar waka Allah ya tsokar da ita ba waka bace wasu suka ce a'a ai duka ma waɗannan abin da yake kawowa ba zai hau ma'ana wazani na waka 100% ba sai ka samu akwai guraren da zai zama bai hau 100% ba kamar yadda Al-Qadi Ibn al-Arabi cikin ahkamul Qur'an yake faɗa wasu kuma suka ce to muqaddara ma waɗannan abin da yake faɗa musallama tasliman jadaliyan cewa musallama ya hau ma'auni to ai aglabiya ake kallo galibin abinda ma'ana yazo a ciki ake kallo duka waɗannan ƴan ayoyi ne ka fito da su ba su da yawa to kaga ba za ka ce ka kalli wannan ka ce kuma alqur'ani waka bane imam ibn ashur yayi dogon bayani a cikin littafin sana tafsiri at-tahrir wa at-tanwir ya kawo maganganu masu yawa wanda kila ba za mu iya cewa za mu karance duk abin da ya faɗa ba domin abin da yake ya faɗa din mai yawa ne shi yana ganin wannan amsoci da aka bayar ba su yi ba sai yake cewa fallazi badali shi abin da ya bayyana gare shi amsar da yake ganin ita ce amsa innal qur'ana nazala bi afsahi lughatil bashar qur'ani ya sauka da luga da yaren da yafi kowanne fasaha wanda mutane suka tabbatar cewa yare ne mai fasaha yare ne mai balaga da haka ya kai matuka wajen fasaha da balaga wanda kuma mun san cikin waka da laraba suke yi akwai fasaha akwai balaga a ciki to dan alqur'ani ya kunshi fasaha da balaga shi yan irin ta waka ba zai zama waka ba dan shi ya sauka ne da makura a wajen fasaha da balaga yace abinda zai nuna maka ba waka bane duk wakar da ka dauko sai ka samu akwai inda wata illa ta shige ta ko wani tawaya yace to amma alqur'ani babu wani guri da tawaya ta shige shi yace shi zai nuna maka ba waka bane inda an dora shi akan mizanin waka to da dole sai an zo an ce nan an samu dan karyewa nan an samu kaza yace amma alqur'ani ba haka bane kunsan shi da wani abu da za a iya auna shi yace ya zo ne saboda ya kai matuka wajen balaga da fasaha to ita kuma waka ta larabawa ita ce babban abin da suke nuna fasahar su da balagar su to qur'ani sai ya debo irin wannan fasaha din da balaga amma ba dan yana waka ba da haka yi dogon maganganu yana cewa ba yanda za a ce alqur'ani waka ne da haka Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa zikrun alqur'ani ba komai bane face zikiri ambato ne tunatarwa ne wa'azi ne wa qur'anun mubin kuma alqur'ani ne abin karantawa ne mabayyani wanda a fili yake a bayyane yunzira man kana hayyan Allah ya saukar da shi dan ya gargadi wanda yake rayayye ma'ana bai rayayyen zuciya wayahiqqal qawlu 'ala al-kafirin kuma azaba tatabbata ga kafirai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu dawo kan wadannan ayoyi dan mu ƙara maimaita su mu ƙara bayani abinda muka faɗa idan daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa Allah karba abinda muke gabatarwa ga dukkan magabatan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka karba abinda muke gabatarwa ka sanya ikhlasi a ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.